نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci albarka insha Allah nur da ke nan wasatu abu kanta littafin mu mai albarka insha Allah asbabuhu wa mawqifuna min wallafa fadilatu shaykh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahaliccinmu subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa da karantawa daidai da da kuma yin aikin daidai muna roƙon Allah ta'ala alhayyu alqayyum fara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da aminanmu da abokananmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanya daidai idan lokacinmu ya zo Allah ya dauki rayuwarmu muna masu imani yau da ikon Allah muna 21 ga watan Zulhijja Hijira shekara ta 1447 ko insha Allahu ta'ala muna karshen wannan shekara din muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu kammala ta a cikin halin aminci ya sadar da mu zuwa ga sabuwar shekara ta 1448 a cikin halin lafiya da imani gabanin fara karatu ina mai farawa da ta'aziyya na rasuwar ɗaya daga cikin matasa masu karantar da addini kuma kaninmu wanda Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa kwanaki 2 da suka wuce zuwa 3 shine Ustaz Abubakar Pharmacy matashi ne mai kokari wajen karantar da addini mai juriya wajen karantar da addini mai wayar da kan mutane akan abin da ya shafi addini da kuma abin da ya shafi magunguna na addini da kuma na zamani gaba ɗaya ya yi karatu a School of Health Technology ne da ke Gombe kuma ya ɗauki shekaru da dama a cikin ƙarancin shekarunsa yana karantar da addini da kuma juriya a kai bisa ga abin da ya bayyana gare mu shine cewa Allah yake nufi da aikinsa haza huwa mana hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki alallahi ahada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya ji kansa ya yafe masa a cikin kwanakin sallah yana kwanci a Federal Medical Federal Teaching Hospital na Gombe mun je mun ziyarce shi da aminaina da kuma sauran matasa da ke tare da mu har na je kansa na tsaya na yi addu'a ta marar lafiya na fita bai san wa yake kansa ba sai dai kawai masu jinyarsa mun gaisa da su na kuma yi gaisuwa zuwa gare su amma har na shiga na fita idan yana buɗa amma Allah bai bashi ikon fahimtar wa ke wurin ba in kwa ya fahimta to bil haqiqa Allah bai bashi ikon amsa min abinda na masa ba tun a lokacin nake ta dai addu'a Allah ta'ala ya sa in ba ciwon ajali bane Allah ya daga kafadunsa to kuma ya zama sanadi ne na ciwon ajali an dauke shi daga nan bisa ga labari an kai shi Kano a can Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ayyukansa na ƙware Allah ya karɓa, wuraren da ya kasa Allah ta'ala ya yafe masa. Ban da kokonto na rasa masoyi mai ƙaunata fi sabilillah. So mutuwarsa ta taɓa ni matuƙa daga sai saboda irin ƙauna da yake nuna mini. ‘Ya’yansa, iyalansa, ‘yan uwansa, iyayensa, sauran malamansa da almajiransa muna ta’aziyya zuwa gare su da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib. Allah ya ba mu ladan haƙuri kuma Allah ta’ala ya kyautata namu bayan nasu. Na biyu, ina mai ta’aziyya kuma zuwa ga ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a Najeriya da Afirka, shine Professor Muhammad Alhaji Abubakar, da yake malami ne a Jami'ar Maiduguri kuma babban limami ne na masallacin Alhaji Muhammadu Indimi. Shi ma Allah ta'ala ya ɗauki rayuwar mahaifinsa a jiya a cikin garin Maiduguri. Watanni kaɗan da suka wuce ina Maidugurin, Allah ya ba ni ikon na ziyarci mahaifin nasa yana kwance yana jinya a housing estate na 505. Na masa waya ya gaya mun yana wuri kaza, muka je muka haɗu muka je wajen mahaifin, shi ma muka gaishe shi. Wannan shi ne gamuwa na da mahaifin na ƙarshe. Sai a jiya wani aminu mu Alhaji Adamu Isa Abadan yake tura mun saƙo cewa ai mahaifin nan da ka je ka gaishe shi Allah ya ɗauki rayuwarsa. In ba ku manta ba a Ramadan, ma wa wannan Ramadan ba na baya na 1446, mahaifiyarsa ta rasu ita ma. In zan tuna kusan darasi na 22 ga watan Ramadan 1446 muka yi ta'aziyyar rasuwar mahaifiyar, yanzu ko mahaifin ya rasu. Muna ta'aziyya zuwa gare shi da kaninsa Dr. Ahmad da sauran 'ya'yan marigayi da iyalansa mata na aure da jikokinsa da makwabtansa da aminansa da 'yan uwansa da jini, cewa Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa, ya yafe masa. Ayyukansa na ƙware Allah ya karɓa, wurare da ya kasa Allah ta'ala ya yafe masa. Muna ta'aziyya da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana aza'ana wa ghafara limayyitina. Allah ta'ala ya gafarta masa, ya yafe masa. Iyayenmu da suka rasu mu ma Allah ya gafarta musu, ya ji kansu, ya yafe musu. Yau da ikon Allah, duk wanda aka masa rasuwa mai iya yiwa ba mu ji labari ba ko kuma abubuwan sun yi yawa, muna ta'aziyya ga duk wanda aka yi wa rasuwa. Allah ya gafarta wa mamatanmu gaba daya. Allah ta'ala ya sa can yafi nan. Yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na 19 a littafinmu na Al-Khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min, kuma mai iya yiwa ne ya zama darasi na ƙarshe a wannan littafi ɗin insha Allah. Na so a ce mun kammala shi tun gabanin Ramadan, sai ya zama ran da za mu yi karatu ɗin kuma Allah ta'ala bai kaddara an samu yi ba saboda uzuri na baki da suka zo su a ga masallaci ɗin. So ala ayyi halin, yau shi ne da muke fatan ya zama darasi na ƙarshe a littafin, kuma na tambaye ku shawara wanda littafi za a yi bayan shi, kun fara ba da shawarwari. In akwai mai kuma shawara a kan littafin da yake ga ya dace a fara bayan littafin da kuka ba da shawara a baya, sai ku tura wa Shamun gashi nan a zaune, ko injiniya Ibrahim, sai mu ga abin da ya dace. Sai ya zama bayan an kammala wannan sai a shiga ga wanda ake ga ya dace a fara. Kuma wannan shine littafi na nawa da muka karanta a masallacin nan aka sauke? Na biyar ko? To mu irga na farko shine wanne? Ash-Shama'il, Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, wato Shama'ilun Nabi, wanda shi mun yi darasi sama da guda 100 a cikin sa. Bayan shi na biyu sai wanne? Birrul walidain, shine na biyu. Sai na uku? Silatul arham, shine na uku. Sai na hudu? Hisnul muslim. Sai na biyar? Al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min. Waɗannan guda biyar mun yi su ne a tsawon shekara 11, saboda an fara su tun daga 2016 cikinta aka fara. So ya ɗauke mu kusan shekara 11 muna yi, kuma ga tafsiri shi ma an yi shekara na 11 a bana, shine shekara na 11 da aka yi tafsiri a nan wurin. So kaga da tafsirin da littarfan da aka yi darasi ne na shekara 10 zuwa shekara 11 tare da su. Muna roƙon Allah ta'ala shi sa abin da muke karantawa ya zama ma wato sabani ko kuma ƙara wa juna ilimi, ƙara wa juna sani tsakanin malamai, asbabuhu sabubbansa, da irin matakin da ya dace mu mu ɗauka idan wannan sabanin fahimta ko kuma ƙara wa juna ilimi ya auku tsakanin malamai. A cikin littafin nan mun koyi darussa da yawa, ina fatan za a yi ƙoƙarin samun lokaci a riƙa muraja'an darussa ɗin, saboda ba karanta su ne kaɗai muhimmi ba, sai dai tabbata su, aiki da su practically shi yake da muhimmanci, don wannan littafin yana buƙatan practical implementation, yana buƙatan practical implementation, wato mu riƙa mumarasan abin da ke ciki, muna exercise ɗinsa, muna trying to ensure that we implement abin da muka koya. Mafhum? Tayyib, daidai ina za a tashi? Ai, ba 48 a ramma. Shafi na 28, daidai kan ina za mu tashi? Za mu tashi a farkon babi na 28 insha Allah. Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Al-Wuhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi wa huwa al-mu'allif li hadha al-kitab, yana ci gaba da karantar da mu akan ladubban sabani da ƙara wa juna ilimi, sai yazo yana nasiha akan mai karantar da addini ya dauki kansa a matsayin kaman alƙali ne, ya gane idan yayi abun da ya dace na alƙalanci a fatawa, wannan zai kai shi ga aljanna. Idan ya saba wa alƙalanci da ilimi ya sa son rai ko jahilci, wannan zai kai shi zuwa ga wuta, Allah ta'ala ya kare mu daga wuta. Yace qala al-mu'allif rahimahullah wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi tsira da aminci tabbata a gare shi, salin sai hadisi ne na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi, zai zama hadisi na 1322. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya bada labari da cewa annal qudha salasatun, lalle alƙalai ko malamai masu bada fatawa suna kasuwa kashi uku, da alƙali da zai zauna a kotu, ko da ƙaramar kotu ne ko babban kotu ne ko high court ne ko kuma ainihin court of appeal ne ko supreme court ne ko kuma kotu ne na ƙasa-ƙasa na magistrate, kowane kotu alƙali zai zauna, ko kuma malami mai karantar da addini da za a mata tambaya ya bada fatawa, annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace suna kasuwa gida uku. Yace qadin wahidun fil janna wa huwa man alima al haqa fa hakama bi. Na'am, yace alqali ɗaya daga cikin ukun nan shi yake shiga aljanna, guda biyu daga cikin ukun nan suna shiga wuta. Alqalin da ke shiga aljanna shine wanda ya san gaskiya kuma yayi hukunci da gaskiya alqalanci, to shi dan aljanna ne. Ashe dukkan alkali da zai zauna, judge ne ko justice wane ne ko alkali wane ne, a cikinsu dukka duniya kashi uku ake raba su. Kashi ɗaya na alkalai za su je su aljanna, Allah ya sanya alkalanmu a ciki. Alkalai kashi guda biyu za su je wuta, Allah ya kare mu daga wuta. Ya ce mai shiga aljanna shi ne qadin wahidun fil janna, shi ne wa huwa man alima al-haqqa fa hakama bi, shi ne wanda ya san gaskiya kuma ya hukunci da gaskiya. Ka dauke mun ruwana ustazu, to bari in dan taba ruwana ko sai ku mun uzuri ko daman sadaka aka kawo mun ko kyauta ko. Bismillah. Ko lakshi ustazu, akwai mai bukata, akwai mai jin kishirwa? Bismillah. Insha Allah. Na'am, don haka alkali ɗaya na aljanna, biyu suna wuta. Wanda ke aljanna shi ne wanda ya san gaskiya kuma ya hukunci da me? Da gaskiya. Wadanda suke shiga wuta, wanda a nan wurin bai kawo shi ba, shi ne ya taƙaita hadisin, shi ne huwa rajulun qadha bi ghairi al-haq. wuta shine wanda yake bai san gaskiya ba sai yayi hukunci da jahilci, to shi ma yana zuwa wuta ne. Don haka sharuɗan zuwa alƙali aljanna guda biyu ne. Na farko ya san gaskiya shine kuma sai hukunci da gaskiya, wato shine adalci. Ya san gaskiyan kuma yayi hukunci da gaskiya, dan aljanna ne. Guda biyun da ke zuwa wuta, ɗayan ya san gaskiya sai ajiye gaskiyar a gefe, sai ya karbi ni'imar duniya sai hukunci da zalunci. Annabi tsira da aminci tabbata gare shi yace dan wuta ne shi. Sai na biyun bai san gaskiya ba, ko yaki bincike na ilimi, ko yaki bin record da ya dace ya biya gane menene gaskiyan abu, kawai sai hukunci da gaggawa da jahilci saboda iya da son rai. Kula ga wannan, shi ma wuta zai je shi. So kaga dan wuta na farko ya san gaskiya sai yayi zalunci bai adalci ba. Na biyu bai san gaskiyan ba saboda ko lalaci ko jahilci, sai yayi hukunci da jahilci, to shi ma wuta zai je shi. Shi yasa aiki na alƙalanci yana da hatsari matuƙa da gaske. Ko alƙalanci a kotu ƙarama ko babba, ko alƙalanci tsakanin ma'aurata, ko kuma yin fatawa tsakanin al'umma, wallahi yana da hatsari mai girma. Dole ne idan mutum zai sai yayi abubuwa kamar haka, na farko ya zama iya da ilimi akan abin da zai yi. Na biyu, idan ya zo hukuncin dole ya adalci. Daga cikin mafi muhimmancin karantarwar musulunci da Allah ta'ala ya a matsayina na bawansa ya sa mun tsananin ƙaunar addininsa, wallahi shine extraordinary justice na musulunci. Wato musulunci ya kai makura wajen adalci. Adalcin musulunci in za ka yi ba ka duba waye naka ne waye ba naka ba. In ka zo alƙalanci ba dama ka ce wane musulmi ne wane ba musulmi ba ne, kai musulmi ba ne ka goyi bayan musulmi, a'a. Duk inda gaskiya take, ko da wanda ba musulmi ba ne yake da gaskiya, dole ka bashi. Adalcin musulunci ba wai sai ga mai son ka ba, har ga maƙiyinka sai ka yi adalci. Sannan adalcin musulunci babu daga kafa, ko iyayenka ne suka karya doka ta hukunci, in an ka gabanka dole ka yi hukunci din. Shi yasa daga cikin ayoyin da ke karantar da cikakken adalcin musulunci, wanda University, Harvard University da ke America, Faculty of Law, Faculty of Law shi ne oldest faculty na law a ƙasar gabaki ɗaya, suna bayanin expression of justice a duniya, wato kalmomin da ke nuna cikan adalci a duniya, suka yi pasting wasu ainihin quotations guda uku a faculty. Daga cikinsu akwai ayar Qur'ani cewa wannan ke nuna kululuwar adalci. Wace aya? Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin. Allah yace ya ku jama'ar da kuka yi imani, ku tsaya da adalci, kuna masu yin shaida ga Allah, ko da ku adalcin nan a kan kanku ne, ko a kan iyayenku ne, ko a kan makusantanku ne. Ta a faculty na law na Harvard University don a nuna kololuwar adalci, wato expression of justice, kololuwar nuna adalci a duniya, suka ce wannan ayat ta kai haka. Wannan yake bayyana mana adalcin da Allah ya karantar da mu, har a cikin waɗanda suke ba musulmi ba, irin ƙasar Amurka, sun tabbatar da cewa lalle Qur'ani akwai adalci, kuma lalle Allah da ya saukar da shi yayi adalci. Shi a ƙa'idar adalcin musulunci, baka hukunci ka zalunci wani dan kana da bambancin gari ko ƙabila ko addini ko maƙiyinka ne, kowa sai ka masa adalci, kuma kowa sai ka kyautata gare shi a cikin hukuncin da zaka masa. Ba a yadda da cewa wai bari ka goyi bayan wani dan shi naka bane, ba haka hukuncin yake ba. Duk inda gaskiya take ita za a bi kawai. Mafhum? Tayyib. Wa kadhalika aidan malan Allah min al-muhim, iya daga cikin muhimmin abu. Idza nazalat fika nazilatun, idan wani abu ya sauko ko na damuwa ko kuma wani matsala ya faru, kana so ka gane halal ne ko haramun, an tashudda qalbaka ila Allah wa taftaqiru ilayhi ay yufahimaka, shine zuciyarka ka kaita zuwa ga Allah, ka daure ta a turken sa subhanahu wa ta'ala, kuma ka nuna buƙatuwa zuwa gare shi, ka kai zuciyarka ga Allah, ka nuna kai talaka ne zuwa gare shi, sai ka roke shi ya fahimtar da kai wa yuallimaka, ya ilmantar da kai, la siya ma fil umur al-izam al-kabira, musamman cikin al'amura da suke manya manya cikin manya manyan al'amura, kai kokarin mai da al'amarinka zuwa ga Allah, manyan al'amura da ke buya ga mutane da yawa da ba kowa yake, wajibi ne a matsayinka na bawan Allah. Idan manyan al'amura suka taso maka, cikin al'amura akwai kanana akwai manya, daga cikin ƴan kananan al'amura kana wuce bakin hanya zaka saya ko ka gadibino zaka saya, dan karamin al'amari ne, ko ka ga mai dan neman 10,000 ko abin da ya kama da haka ka bashi. Akwai manyan al'amura kaman zaka yi aure ko zaki aure, akwai manyan al'amura kaman wacce anguwa zaka zauna, kowane wuri na da irin alherinsa da jarrabawansa, akwai manyan al'amura a wani wuri zaka yi aiki, kana da zabi da dama ina da ina aikin ya dace ka kasance, wani al'amari dai mai girma da ya taso maka, kowa da irin wanda yake taso masa, to abu na farko da zaka yi shine mai da zuciyarka zuwa ga Allah, ka kuma kaskantar da kanka zuwa gare shi, ka roke shi ya ilmantar da kai kuma ya fahimtar da kai kuma ya datar da kai cikin al'amarin nan. Mafiya yawa al'amura da suke faruwa, wani yanzu mun dauki shawara fa cewa karamin abu ne haka kawai, wani zai je social media babbar matsala sai je yana ba wani wanda ya fi shi ilimi da shekaru da sanin matsalar shawara cikin al'amarin da bai sani ba, baka ba wa mutum shawara a ka'ida sai ka tabbatar da cewa ka fi shi sanin wannan al'amari ko mafitarsa. Sannan na biyu, mai iya yiwuwa in baka da contact da shi baka san wani information da ke hannunsa wanda kai baka da shi ba, saboda baka iya daukan decision a shawara sai kana da wani labari a hannunka mai karfi. So duk wanda bai da labarin da kake da shi akan matar da zaka aura ko mijin da zaki aura, shi kawai zato ya gina, to ba zai iya baka shawara ko ya baki shawara wacce take specific ba, sai dai ya bada shawara ga mammiya. Dole sai mutum iya da ma'lumat, dukkan bayanai da ake bukata yake iya bada shawara, ko da ku yafi ka ilimi da experience a rayuwa tukunda zai iya baka. Mafhum? Tayyib. So daga ka'ida, in kana neman mafita cikin manyan al'amura ga Allah ake komawa. Na biyu, aje ayi salatul istikhara, a roki Allah, Allah ya datar da kai. Har a fatawa malamai suna salatul istikhara, in kansa ya buga yana wallafa littafi ko yana bahasi bincike akan matsala, ya gagara rinjayar da fahimta dai akan daya, suna tashi a dare su yi sallah har su roki Allah ta'ala su yi istikhara, suna roƙonsa ya datar da su zuwa ga fatawar da take daidaici. Haka alƙalai da suka san Allah, in za su yi hukunci ba su takaituwa kawai zuwa ga information da aka ba su, sukan tashi a dare su yi ta ibada, ya Allah zan yi hukunci kan matsalar nan, Allah ka kare ni daga shedan, ya Allah akwai labarin da ya buye ban sani ba wanda yake da tasiri, hukunci Allah ka fahimtar da ni shi, ya Allah ka taimakin akan kaza, sai sun yi wannan, sun nemi taimakon Allah akan dukkan muhimmiyar matsala gabanin yanke hukunci. Shi yasa hukunci a yi adalci yana cikin mafi girman abin da ke kawo zaman lafiya a duniya. Hukunci da zalunci yana cikin abin da ke kashe al'umma. A waye gari, might is right, wato duk wani babbashi daidai yake, ko kuma ya zama ba wai tsagwaran gaskiya ke baka nasara a kotu ba, wani kuɗi ka mallaka waye je maka muna addu'a, muna salatul istikhara, Allah ya mana zabi, sannan muna shawartan ahalul halli wal aqdi, wadanda suka fi mu shekaru
suka fi mu sanin jiya da yau,
suka fi mu sanin dadiya dace,
suka fi mu ilimi,
sai mu rika shawartan su. Mafhum? Tayyib. Wa kad zakara li ba'd mashayikhina ibn Uthaymeen rahimahullah yake cewa sashin malaman mu sun ambata mini annahu cewa lalle yambaghi yana dacewa liman su'ila ga wanda aka tambaye shi an mas'alatin akan wata matsala ta addini ta ilimi ko ta likitanci ko abin da ya kama da haka ay yuksara min al istighfar to mutun ya dace ya dage da yin istighfari yana daga cikin muhimman al'amura idan kana mai fatawa ko kana alkali ko kana malami da kake zama kana amsa tambayoyi a same ka da yawan istighfari astaghfirullah 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 ko astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai a same ka da yawan istighfari matukar kana da matakin alƙalanci ko kuma malinta da ka kai ka riga amsa wa mutane tambayoyi ko kana karantar da su a same ka da yawan istighfari istighfari shine neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala a same ka da yawan roƙon Allah ta'ala ya gafarta maka dalilin su shine mustanbitan min qaulihi ta'ala an yi istinbati wato an ciro muhimmancin yin istighfari neman gafara ga mai amsa tambaya ko mai fatawa ko alƙali da waɗannan ayoyi guda biyu da Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima cikin suratul nisa aya ta 105 da aya ta 106 Allah ta'ala ya ce wa annabinsa kuma hukuncin bai ta kai ta gare shi ba duk mu ma ya shafe mu yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq lalle ne mu muka saukar da wannan littafi gare ka da gaskiya Qur'ani kenan Allah yace mun saukar da shi da gaskiya ne litahkuma bainan nas dan ka rika hukunci da alƙalanci tsakanin mutane alƙali ya shiga cikin malami mai bada fatawa ko amsa tambaya ya shiga ciki dan litahkuma bainan nas ne sannan dan daga cikin hukuncin malami shine ana samun sabanin aure a turo tambaya masallaci mace ce kaza ya faru tsakanin miji menene abun yi a wani wurin a bawa mijin gaskiya a wani wurin a bawa iyali yana hukunci ne don haka Allah ya ce wannan litafi litahkuma bainan nas bima araka Allah dan ka rika hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ta'ala ya nuna maka ya ilmantar da kai ta kullil kha'inina khasima ga mutanen da suke maha'inta kar ka zama mai pleading da su ko mai jayayya da su ko mai khusuma gare su wanda suke kin gaskiya wanda yake nuna mana ba a san yawan jayayya a addini in kana da fahimta a matsayinka na mai karantarwa a wani lokaci kawai ka faɗi fahimtar ka sau ɗaya ka wuce ba sai ka damu da mai wani zai ce ka faɗa ka wuce shi ma wani ya faɗin fahimtarsa amma sai ka ga matsala wani lokaci ƙarama ce sai a yi ta jayayya a kanta har ta sa abubuwan da aka yi ittifaki a kansu da suka fi muhimmanci so mu riƙa rage yawan jayayya ba a ce kowa sai ya fahimci fahimtarka ba kawai ka yi bayani ka ba da hujjoji ka wuce wani shi ma hujjoji ya wuce mai yiwa ya dace da naka mai yiwa bai dace masu sauraro sun san ina karfin hujja yake sun san a cikin mutanen nan waye fi ilimi kuma waye ba zai duba inda ya gamsu ya dauka ya wuce abunsa na dai don Allah mu daina yawan jayayya da bai da asali a cikin addini mu riga bayyana hujjojinmu da fahimta da hujja mai karfi sai mu wuce abinmu mu jin karatu mu riga duba karfin hujja da dalili muna aiki da shi ba wai mai wane ya ce ba ba wai mai bangaren mu suka ce ba dukkan bangare naku ne ba wani bangaren da ba naka ba kana musulmi akan matsalar addini duk wani wanda yake musulmi naka ne akan wannan matsala din duk wani dan adam kana iya dacewa da shi akan karfin hujja kuna iya sabawa to mu rika yi wa juna wannan uzurin ita kuma gaskiya ko a bakin wata zo sai a dauke ta wannan gaskiya ko wanda bai addinin ka idan ya faɗi gaskiya kuma ya zama gaskiyar ne ai aiki da ita haka addini ya karantar da mu ba kawai mutum ake dubawa ba karfin hujja da abin da aka fara ake dubawa mafhum tayyib don haka bayan Allah ya ce ya saukar da littafi zuwa ga fiyayyen halitta da gaskiya dan yayi hukunci ga mutane kuma sai ya ce kar ka rika jayayya ga mutane da suke maha'inta aya ta 106 sai Allah yace wastaghfirillah, to ka yawaita istighfari zuwa ga Allah. Kaga baya akan maganan hukunci akai fatawa ko alƙalanci, amma gaba sai Allah yace wa annabinsa wastaghfirillah, ka yawaita istighfari. Inna Allah lalle Allah kana ya kasance gafuran mai gafara ne, rahima mai jinkai ne. Da waɗannan ayoyi guda biyu na suratul nisa aya ta 105 da 106 malamai suka ce yawan istighfari ga malamai da ke karantar da addini, da alƙalai da ke hukunci, da masu fatawa da ke fatawa, da dukkan jama'ar da suke nusantar da mutane akan hanya ta kwarai, to a yawaita yin istighfari. In ana yawan astaghfirullah astaghfirullah, ana samun dacewa ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin dukkan al'amura da ake yi, kuma Allah ta'ala yana sawa a dace. Wannan yasa Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayh, duk matsalar da aka zo gabansa da ita a duniya aka ce kaza ya dame mu ko muna neman kaza, kana gama sai ce ka je kai istighfari. In ka ce zunubi ya maka yawa ce istighfari, aihuwa nake nema zai ce je ki istighfari, aure nake nema kai ma je kai istighfari, a jari nake nema je kai istighfari, na gama karatu ba aiki sai ce je kai istighfari, promotion nake nema je kai istighfari. Duk abin da kake nema in ka tinkare shi sai ce ka je kai istighfari. In ka ce me ye dalili, sai ce Allah ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, cikin suratu Nuh aya ta 10:11 da nawa da 12. Yace kaga duk matsalar rayuwa an tara anan, amma sai Allah yace in kun yi istighfari to Allah ta'ala zai biya muku. Yan uwana, ina tabbatar muku da Allah cewa da istighfari, da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yawaita karanta Qur'ani, waɗannan ababe guda uku, wallahi duk abin da ya dame ka ko baka roki Allah ba, in ka yawaita yin su Allah zai biya maka bukatunka. Ko baka ce Allah ga damuwata ba, in dai kana yawan istighfari, kana yawan salatin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kana yawaita karanta Qur'ani, waɗannan al'amura uku in ka rike su ba sai ka daga hannu ka ce ya Allah ba na kaza ba, Allah yana duba damuwarka ya biya maka, yana duba bukatar ka ya baka, yana neman duba abin da kake neman tallafi ya tallafa maka. Idan kuma ka faɗi ma bukatar taka, to wannan kawai ribar ka faɗi, amma ko baka faɗa ba in ka kiyaye su to Allah yana jibintan al'amuranka. Jama'a, mu yawaita istighfari, mu yawaita istighfari zuwa ga Allah, babu dare babu rana, ko yaushe ka samu lokaci yi ta istighfari, kuma istighfari na hakika. Idan kana yin sa Allah ta'ala zai biya maka bukatunka da suka dame ka insha Allahu ta'ala. Mu duba ga hadisi nan dake cikin koda Musnad na Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, hadisi na 2300 da hadisi na 2234, na'am hadisi na 2234 haka ne. Annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa man aksara min al-istighfar, dukkan mutumin da ya yawaita istighfari, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja, Allah zai sanya masa dukkan wani abun da ya dame shi zai samu mafita, wa min kulli dhiqin makhraja, kuma duk wani kuncin da ya shiga Allah ta'ala zai yaye masa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi min haythu la yahtasib, taurin da baya zato. Wannan hadisi hasan ne bi isnadihi, lahu yana da shawahid, hasan ne bi turki wa shawahidihi, hadisi ne a Musnad na Imam Ahmad rahimahullah. Sheikh Ahmad Shakir rahimahullah yace hadisi ne mai kyau, cewa dukkan mutumin da ya yawaita istighfari, duk abun da ya dame shi Allah ta'ala zai yaye masa, dukkan kuncin da ya shiga Allah ta'ala zai bashi mafita, kuma Allah zai azurta shi ta inda baya zato. Jama'a, mu dage da istighfari, akwai garabasa a cikin yawan istighfari. Ka zauna kai ta astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wani lokaci da tadi da kake magana a kun ci Premier League, a kaza kaza, a ba ku ci final din Champions League ba, ina yan Arsenal ina yan Arsenal na suke anan, kai dan Arsenal ne ko eh, ga wani dan Arsenal anan wurin, ga wani ta can ko, to dai masallacin kare zama ne yan Arsenal ko wani shiga, a kai ma da kai wato duk ɗan Arsenal da sa a gaba na anan kusa ikon Allah ina in Barcelona ga wani can la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Son wasa a zuciyarsu sai dai a ɗarai kuma gaskiya har ga Allah mu ma mun ɗan taɓa har ga Allah mun taɓa mun taɓa abokananmu irin su farfesa ɗahiru farfesan ƙur'ani ne amma muna yara sunansa ɗahiru caki saboda ƙwallo muna da su su Musa dake duka yanzu waɗannan koki da yawa su amma dai ba yadda aka iya lokacin an ɗan taɓa lokacin an taɓa muna primary an yi inter-primary competition muka ci kofi a gaskiya na buga ƙwallo har ga Allah ai ba ɓoye-ɓoye ko gaskiya a yarinta na yi ai akwai wata matsala shi ne akwai yarinta da take jikin mutum in ka yadda ka hana yaro wasa to in ba ka yi sa'a ba ya girma baya wasa zai girma ya riƙa wautan da ake yi na yarinta shi yaro ba yadda za ka yi ka hana shi wasa ko irin a falo ka dai kokari kare fasa maka tibinka amma kai ne za ka ci abinci ka gama ka koshi ka hau kujera ka zauna amma yaron ya ce koshi zai hau kujera ne ya fado ya birgima to shi wannan duk sai ya yi in ya kai ya shiga dan filin gida ya kwallo ba shi ya yi kawai kokarinka shi ne kare taɓa karatunsa amma akwai da wasa mu riga gane wannan yarinta da baka raba ta da wasa ba zai ka samu yaro shekararsa bakwai ba ka ce wai yadda kake shekara 70 haka zai behave dan shekarunka bai amfani ba kai ma kenan in ya zama kai ai kai asarin shekara 63 kenan ai ba ai shekaru ba ƙarya bane duk mutum shekaru ba ƙarya bane ba nambobi ne na shirme ba mallan abin nan marigayi Haruna Ujina cewa wai in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani su shekaru gaskiya ne abinda kai a shekaru kana shekara 7 ko 10 ko 15 yanzu kana 40 ba za ka yi su ba kowace rayuwa a kwanta hatsarin shi ne mai ya riga da sun bar zangon yarinta abinda kake yi a 15 years yanzu ka 50 ko 60 ba ka canja ba to wannan ya dace ya zama kayi graduate nan abu yan Arsenal ne akwai matasa babu damuwa amma na gode mai furfura shi ko bazan ce marko ba ya dai gane ko okay na Arsenal din kake magana wani lokaci akan yi raha ne ko taimaka لأن الإكثار من الاستغفار سبب يويت استغفاري يوجب زوال أثر الذنوب ينا غسد دا توشن ذنبي إذن كان يوان استغفاري تو ذنبانك سنة رغوة سنة النبي أيكة ذنب شما ينا رغوة كما شي ذنب نن التي هي سبب في نسيان العلم والجهل كما باب أبندك يسا من تعلمي كو جاهلش أدونيا كمن ذنبي duk wani bawan Allah na kwarai da ka sani wallahi alazim idan yana bin Allah haddansa na karuwa fahimtar karatunsa na karuwa tuna abin da ya karanta yana karuwa amma duk mutumin da yace zai sa sabon Allah a gaba in haddan Qur'ani ya haddan nan iya da wahala ta zauna yana da wahala ya zauna shi yasa daga cikin sirrin fahimtar karatu da safin hadda shine yawan komawa zuwa ga Allah ya zama a kullum zuciya ke yi bin Allahn ka karuwa yake yi idan kana wannan babu wani abu a yayi shi ba ai magabatanmu na kwarai sun fi mu inganci ne dalilin me dalilin alakarsu da Allah ta fita mu kyau shi yasa wasunsu idan ka ji iliminsu sai ka ɗauka kaman ba ɗan adam ne ya yi karatun ba albarkan lokacin su kaman ba dan adam bane. Imam an-Nawawi rahimahullahu bai wuce shekara 46 ba ko abin da ya kama da haka, amma ya rubuta takaddu da littatafai adadin su a yau a lokacin tarki babu biro ko pen balle takarda irin wannan rubutu kawai. Babu wutan haske bare a gani, babu computer bare a yi type. Ai coffee in kana ba za ka yi coffee ba, amma shi ya rubuta daga cikin kirjinsa ne. Ibn al-Qayyim rahimahullah tafiya aikin haji ya huto zai je Makka, sai ya kiyasta kwanakin da zai iso aikin haji, sai ya iso gabanin a fara aikin haji da kwanaki kaman sati 2 zuwa 3 gabanin haji ya iso. Kawai sai ya ga yana gindin Ka'aba bai da wani aiki da yake na musamman, kawai sai ya nemi alkalami da tawada sai ya rubuta littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, dukkanin volumes din nan haka ya zauna gindin Ka'aba a cikin kasa da sati 3 ya rubuta, babu ainihin reference material, babu library, duk abin da ke cikin aya da hadisi da kansa ya rubuta su ne. Har a yanzu zaka iya PhD akan volume guda ɗaya ma, kawai kai study volume ɗaya a ciki ka fitar da darussan, wallahi ya ishe ka PhD. Amma haka yayi su a cikin kasa da kwana 3, ka je ka kwatanta kofan su a kasa da ai kasa da sati 3 nake son ce, ka je ka kwatanta copy din su a sati 3 ka ga yadda za ka kasance, kawai ka kofa ba fa tunanin ka rubuta ba. A lokacin da babu wannan wutar lantarkin, babu computer, babu pencil, babu biro, babu kuma bai da wani dalibi a wurin taimaka masa, amma haka yayi. Me dalili mu yawaita istighfari, kullun alaƙar mu da Allah ya zama kyau take ƙarawa ba bai take koma ba. Wannan kuma ba iya nufin ba ka da kuskure bane, duk duniya babu dan adam da bai da kuskure, amma kai kokari ya zama kurakuran takaitawa ake ba ƙara su ake ba. Mafhum? Tayyib. Kama qala ta'ala, kamar yadda Allah yace akan cewa zunubai suna hana ilimi, fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiyah يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به cikin suratul maida ayata 13. Allah yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum, saboda dalilin warware alkawarin su, la'annahum, Allah ta'ala yace muka tsine musu su yahudu, waj'alna, muka sanya qulubahum, zukatan su suka zama me qasiya, suka bushe zukatan, ba su fahimtar ilimi, ba sa fahimtar gaskiya, kaga zukatan sun lalace saboda me, saboda warware alkawari wato sabon Allah. Yuharrifuna alkalima an mawadhihi, suna jirkita maganar Allah daga inda ya faideta, wanda su hazzan mimma dhukiru bi, kuma sun manta wani rabo wanda aka tunatar da su da shi, shine sako na Allah subhanahu wataala. Abinda wannan yake bayyana mana ƴan uwa shine bin Allah da yawan istighfari da kyautata alaka da Allah, yana biya wa mutum dukkan bukatunsa na duniya, yana yaye masa duk abin da ya dame shi, kuma yana kare shi daga kowane sharri. Idan ilimi yake nema, to Allah yana sauwake masa wannan ilimi din, saboda daga cikin dalilan samun ilimi da kuma ƙarfin hadda daga ciki akwai bin Allah. Kuma duk wanda yake ɗalibin ilimi zai tabbatar da cewa lalle bin Allah yana ƙara ƙarfin haddace hadisai da ayoyi, kuma sabon Allah yana sa a manta hadda. Duk wanda yake ɗalibi zai tabbatar da haka. Inda mutum yana karatu yana ganewa, wani lokaci kuskure ɗaya zai yi sai ya samu matsala mai girma a tilawarsa. Idan ku ya gyara alaka da Allah, bai ɗauki Ƙur'anin ya karanta ba, wallahi in ya da sai ya karanta duk inda ke ba shi wahala, kuma ba tare da ya yi tuntube a wurin ba. Tilawar sai a shafe ta, dalilin me? In ya gyara alaka da Allah, bai je ya yi muraja'an karatun ba, in ya dawo da kansa, ai ka san wani abu hukuncin Allah ne kadai. Shi yasa magabatan zauna su yi kuka, su yi ta istighfari zuwa ga idan sun samu jarrabawa na ƙarfin hadda. In ba Ƙur'ani ba, wani littafi ne a duniya tan su kai adadin mahaddatan Ƙur'ani? Babu shi. Ko karatu na zamani kake yi, medicine ne, engineering ne, computer science ne, law ne, accounting ne, economics ne, Islamic studies ne, koma menene, matukar kai mumini ne, to bin ka ga Allah da yawa ga fari yana kara wa karatunka albarka, kuma Allah yana sauke maka shi. Sabon Allah ka yana rage wa karatun albarka, kuma yana me yana kuma wahalar da kai karatu. Da waɗanda suka kammala secondary a 1960s ne mai PhD a wannan zamanin. Yau idan zaka ce duk mai PhD da bai da aiki yazo, abin sai ya baka tsoro a Najeriya. Duk adadin sai ya buga kanka, ba a ma magana masu degree a computer science, a engineering, a kaza kaza, akwai marasa aiki. Class ma akwai wanda sun rasa aiki, bare mai third class ko mai past degree. Me dalili? Wancan zamanin ya fi albarka akan zamaninmu na yanzu. Sai kaga karatun dadin dan kadan ne, amma albarkarsa na da yawa. Yanzu karatun sai ai ta yinsa na bokan ba albarka, na addinin ma albarkar ta yi karanci. Duk sai karatun ya kare a musu da cin mutuncin juna. Amma da iyayenmu karatun dan kadan ne na addinin, wani addinin ma karin magana aka basu, zumunci a kafa yake, naka naka ne. Babarka ba ta da aya ba hadisi, amma duk inda dan uwanta yake koyarwa da sai ta ziyarce shi. Amma kai ga zunzurutun ayoyin zumunci, ga hadisan ka haddace, sai dai ayi debate da kai akan sadar da zumunci, amma ba dai kai zumuncin ba. Malaman da suka karantar da mu na zaure da ko taimako yawanci sun fi, ba su ma san waya tare wani abu na duniya ba. Za mu je gaban marigayi Sheikh Salisu Sadauki, Allah ya ji kansa, in mun zo karatu muna yara, sai ce ku zauna a nan, ba ku kai ku ba da kudin cefa ne ba. In wani ya zo markewtar dan naira 100-200 zai cefa ne a gidansa, akwai abun da ya saura a wurin, za a saya muku kunu ku sha. In ya samu kudi da yawa ma sai a ce balangu ne, ku je ku kawo balangu. Mai balangun tiran za a zuwa a wurin, kowa ya ce koshe tafi abinsa. Wani lokaci bai tashi da naira ɗaya cin abin, ya yi cefa ne, to sauran duka almajirai ya ci abinci a koshe, kuma karatun zaure aka ji. So sai ga masu karantar da ku suna daukan ku kaman ƴaƴan cikin su ne da jikoki, kuma dafa ko a karatun boko haka ne, malaman suna daukan ɗaliban su ne kaman me, kaman ƴaƴan su, haka ake treating. Amma a yanzu ilimin ya lalace, malami ne ke neman ɗalibarsa da fasikanci, kuma malaminta a makaranta. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai lalacewan albarka rayuwa ba abin da ya kai shi muni. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan. Allah shi sa mu wanye lafiya. Wa qad dhukira an ash-Shafi'i annahu qala, ana ambatawa daga Imam ash-Shafi'i rahimahullah. Imam ash-Shafi'i asalin sunansa shine Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i rahmatullahi alayh, wanda ya rasu ne a kasar Misra, wato Egypt kenan ko, shekara ta 204 bayan hijira. Kaga rasuwarsa yanzu yafi shekara 1200 kenan, da 44 kenan yafi haka. So iya daga cikin a'imma namu, Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Abu Hanifa, Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, wadannan ana ganin su ne a'immatul huda. Allah ya gafarta musu, ya ji kansu. Zaka ga ba sun fi kowa ilimi bane, amma ilimin su yayi albarka. Shi yasa har a yanzu ga sunan su bai gushe ba sama da shekara 1400, ana nan ana ambatan sunan, ana musu addu'a. Wadanda suka yi ta hasada da su a wancan zamanin, wasu ma an manta da sun yi rayuwa. Abin da yake dan Allah shi yake tabbata. Abinda ba dan Allah aka yi ba yana tafiya kaman kunfa ne zai watse. Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi yana cikin jama'ar da aka san su da asalin karfin hadda. Karfin hadda, magabata da yawa sun kawo karfin hadda sa, na cewa in ya bude littafi kaman wannan yana karatu, in yana karanta nan sai ya dora hannunsa akan nan, saboda in yana karanta nan sai idan sa ya kalli nan, to haddan nan na shiga cikin nan ta bata wannan din. So da haka sai ya rufe, wato memorinsa duk abin da ya gani yana kiyayewa daga ya karanta. Ya haddace, ya haddace Qur'ani shekararsa 7 da haihuwa a duniya. Shekara 7 ya haddace Qur'ani. Muwatta ta Imam Malik rahimahullah bai wuce 10 years ba, shekara 10 da haihuwa a duniya ya haddace ta. Amma duk wannan karfin haddan yana cewa kama cewa shakautu ila waki'in su a hifzi, wata rana na kai kuka wato complain naje neman fatawa ila waki waki kuma malamin sa ne ana ce masa waki ibn al-jarrah shi kuma ya rasu a kasar iraki ne shekara ta 1907 tsakanin su shekara 7 ne a rasuwa ya rasu da shekara 7 a iraki gabanin imamu shafi rahimahullah ya rasu shekara 7 bayan wannan a kasar misira shi imamu waki ya rasu shekara ta 1197 bayan hijira imamu shafi rahimahullah shekara 204 kaga shekara 7 ne tsakanin su amma wannan a misira wannan a iraki yace naje wajen malami na waki na kai masa complaint su a hifzi cewa karfin haddan nan da nake ji da shi fa yanzu an samu matsala in na karanta abu wani lokaci bai zama sai in ji haddan ta zube ba irin da ba fa arshadani ila tarkil ma'asi sai ya nusar da ni zuwa ga cewa ka bar sabon Allah mai iya yiwa ne akwai wani zunubin da ka fada ne yasa Allah ya jarabe ka da haddan ka yanzu ta yi rauni ba irin ta da ba imamu shafi rahimahullah kamar ruwaya an kamar yadda aka ruwaito daga gare shi sai ya ce sai ya tuna cewa yana tafiya ne a cikin kasuwa sai ya kalli sharaban matar da shari'a ba ta yadda ya kalli sharabanta ba akan kallon wannan sharaba din sai Allah ya jarabe shi da wannan mummunar hadda din ya dawo ya yi ta istighfari zuwa ga Allah daga baya sai ya ce to sai haddarsa ta dawo kamar da zanzan babu matsala kawai a kasuwa yake tafiya ya kalli wani bangaren sharabanta da ta bude sai ya dan ji dadi a ransa yau wani yana neman ilimi yana neman ilimi yana zuki ta malle yana neman ilimi yana munafurci yana neman ilimi yana annamimanci a cin amana da Allah ta ya za a yi ilimi ya samu kuma ta ya za a yi albarka shi fa albarkan ilimi sai an bi Allah a cikinsa ba wai yawan tara shi shine ba albarkarsa in ilimi ya yi albarka a fili ne sai ya ga ilimin yana amfanar da al'umma da yawa ilimin da bai da albarka mai shi ma bai amfane shi bari amfanar da wasu da haka ya ce shakautu ila waki'in su a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi na kai kara na kai complain na je da damuwa wajen imamu waki ibn al-jarrah akan mummunar haddata cewa yanzu fa an samu matsala hadda fa ba kaman da ba inji imamu shafi'i muhammad ibn idris rahmatullahi alai sai nuna mun hanya yace to ka daina sabon Allah je ka tuna mai yiwa kai wa Allah wani laifi ne wa qala yace mun wa qala alam bi anna al-ilma nurun da cewa shi fa ilimi haske ne wa nurullahi hasken Allah na ilimi la yu'tahu asi ba a bada shi ga mai sabon Allah ana bada ilimin ne ga mai bin Allah ba ga mai sabon Allah ba mafhum tayyib don haka malam Uthaymeen rahimahullah ke cewa wala jarama hina idin ay yakuna al-istighfar sababan li fathi Allah ala al-mar don haka ba wani abun mamaki cewa lalle istighfari yawan astaghfirullah neman gafara Allah iya zama sababi da Allah yake bude wa bawa ya bude mar kasuwanci ya bude masa shiriya ya bude masa ilimi ya bude masa duk abun da yake nema kai hatta employment aiki da kake nema Allah ta'ala yana baka dalilin istighfari kasuwanci yayi albarka istighfari na kara wa kasuwanci albarka kuma ga uwa uba gara basa duk mai yawan istighfari bai barin zunubansa su taru su yawa to Allah ta'ala baya azartar da shi Allah baya masa azaba wama kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna karshen aya ta 33 a cikin anfal kenan Allah yace bai kasance zai azabtar da su ba alhali suna neman gafarar sa ashe kenan neman gafara Allah yana hana Allah yiwa al'umma azaba jama'a mun sani ko ba mu sani ba wallahi alladhi la ilaha illa huwa halin da muke ciki na jarrabawa arewa bayan kasawar shugabanci bayan lalacewar shugabanci akwai kuma zunubanmu a ciki an samu kasawa ta shugabanci maimuni sannan kuma sai ya zama mutalakawa din akwai zunubanmu a ciki in ba haka ba arewan shekara 40 ba ita ce wannan arewan ba fa a yau arewan shekara 40 arewa ce ta girmama dattawa girmama sarakuna girmama malamai girmama shugabanni gabaki daya da kokarin nuna musu hanyar Allah cikin ladabi da lumana, arewa ce ta rukun amana, arewa ce ta tausayi, arewa ce ta tarbiya da kunya, arewa ce ta taimakon makwabta da taimakon mabukata, arewa ce ta maraya bai san shi maraya bane har sai ya girme san bai da baba saboda makwabta da ƴan uwa sun kula da shi, arewa ne na tausayin juna, arewa ne na aikin gayya, arewa ne na abinci ma ciyayya ake a kofar gida, me shi da wanda bai da shi ba irin arewar yanzu ba. Yau arewa ce ta rowa, arewa ce ta tumasanci, arewa ce ta babu manufa mai kyau, arewa ce kawai ta kwadayi, arewa ce ta zalunci, arewa ce ta cin amanan kanmu da kanmu, mu muke cin amanar kanmu da kanmu. Yau dan arewa idan ka dauki kudi ka bashi duk abun da ake so ya ci amanar al'ummarsa da kabilarsa da garinsa zai ci amanar akan kudi, kudin da la yusmin wa la yughni min ju. Allah wajen irin wannan halin da muke ciki ba ita ce is asalin arewun ba, al'amari ya lalace, babu kunya, babu girmama na gaba, babu rukun amana, babu jarinta, babu taimako, babu sanin ya kamata, karamci ya bar al'umma. Babu manufa mai kyau, kowa wace ranarsa wai daga ya samu duniya shike na gama duniya, idan babu albarka mai amfaninta. Malam yace wa as'alullahi li, ina roƙon Allah ga kaina, wa lakum da ku at-tawfiq, Allah ya bamu muwafaqa, was-sadat kuma Allah ta'ala ya sa mu daidai, wa yuthabbitana bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah ya tabbatar da mu da magana tabbatacciya a duniya da lahira, tabbatacciyar magana ita ce kalmar shahada, wa yuziga qulubana wa Allah yuziga qulubana ba'da idh hadana, kuma muna roƙon kada Allah ya gusar da zukatanmu bayan ya shirye mu, wa ayya hablana minhu rahmatan, muna roƙon Allah ya bamu rahama daga gare shi kenan, innahu lalle shi huwa shidin alwahhabu, Allah ta'ala mai yawan kyauta ne, ni da ku Allah ya mana kyauta, Allah ya gyara mana arewacin Najeriya da kasar mu gaba daya, walhamdulillahi rabbil alamin, lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah awwalan na farko wa akhira da ƙarshe, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin, lalle tsira sun tabbata ga annabin mu muhammad wa ala alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da kuma aminci. Wannan shine karshen wannan littafi mai albarka, abinda muka karanta a ciki na daidai Allah ta'ala ya bamu lada, abinda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana, Allah ta'ala ya bamu ikon kiyaye ladubba na karawa juna ilimi da sabani, Allah ta'ala ya gyara mana al'ummar mu, Allah ya dawo mana dukkan nagarta da arewacin Najeriya ke da shi, Allah ta'ala ya tallafa mana, Allah ya bamu ikon tuba da istighfari zuwa gare shi, Allah ta'ala ya kyautata mana ayyukan mu, Allah ta'ala ya bamu muwafaqa. Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa tuba liman wajada fi sayfatihi istighfaran kathira, duk wanda yaje gobe kiyama aka bashi littafin sai samu yayi istighfari da yawa a duniya, to ya dace a taya shi murna yayi nasara zuwa lahira. Allah ya ba mu ikon yin istighfari da yawa, Allah ya sa mu gamu da shi, yana mai yarda da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allah ya jikan iyayenmu da malaman mu, Allah ya amsa mana addu'o'in mu, bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mana, Allah ya kare mu daga dukkan shari wanda ya bayyana da wanda ya buya, Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu, Allah ta'ala ya taimake mu. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma taqabbal du'aana, اللهم تقبل دعاءنا, اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا, اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم أصل أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا, اللهم كن معنا ولا تكن علينا, اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد